This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yanzu ma Hauwa Shirce tare da Sarfila Hashim muka sake dawowa a cikin shirin dare na yau Asabar 6 ga watan Afrilu shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan karin shirin ya duba mahimmancin yin takardar aure a hukumance a kasar Kamaru. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Garba. To amma da farko ga Sarfila Hashim da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Ga labaran duniya. Rundunar sojan Isra'ila ta ce wasu kurakurai guda biyu ne suka haifar da jerin har-haren da jiragen yaƙi marasa matuƙa suka kashe ma'aikatan ƙungiyar agaji ta duniya Central Kitchen. Bayanin ya haifar da tambaya, idan haka ne, sau nawa Isra'ila ta yi irin wannan kurakurai a har-haren da ta shafe watanni 6 a Gaza? Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da ma'aikatan agaji sun ce lamarin ba wani abin al'ajabi ba ne. Sun ce babban matsalar ba ke ta ka'idojin aikin soja ba ne, amma dokokin da kansu. A yunkurin da Isra'ila ke yi na ruguza Hamas, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ma'aikata sun ce da alama Isra'ila ta ba wa kanta hanya mai yawa don sanin abin da ake nufi da kuma yawan mutuwar fararen hula da ta bara damar yin ɓarna. Isra'ila ta ce tana kai wa Hamas hari, ta kuma ɗora alhakin mutuwar fararen hula a kan mayakan da ke aiki tsakanin al'ummar ƙasar. Amurka da China sun amince da yin shawarwari tare da ƙirƙiro wasu sabbin ƙungiyoyin tattalin arziki guda biyu da suka mai da hankali kan batutuwa daban-daban, ciki har da magance ƙorafe-ƙorafen Amurka game da tsarin tattalin arzikin ƙasar China da ci gaban tattalin arzikin cikin gida da na duniya, da kuma ƙoƙarin hana fasakorin kuɗi, a cewar wani rahoto. Sanarwar da ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta fitar yau Asabar ta ce yarjejeniyar ta zo ne rana ta biyu na ziyarar aiki da sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta kai ƙasar China, inda ta buƙaci shugabannin ƙasar China da sauya manufofinsu na masana'antu a cikin gida. Bangarorin biyu sun shirya yin musayar mu'amala mai zurfi kan samar da daidaiton ci gaban tattalin arziki da yaƙi da safarar kuɗaɗe. Yellen ta ce ƙoƙarin zai samar da wani tsari ga Beijing da Washington don yin musayar ra'ayi da magance matsalar masana'antu na ƙasar China da samar da kayayyaki fiye da yadda ake bukata. Yayin da take gargadin cewa yaƙin Sudan na barazana haifar da matsalar yunwa mafi muni a duniya, hukumar samar da abinci ta duniya ta faɗa jiya Juma'a cewa a ƙarshe ta yi nasarar shigar da kayan abinci da ake bukata a yankin Darfur mai fama da rikici a karan farko cikin watanni. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ayari biyu ne suka tsallaka kan iyakar ƙasar Chad zuwa yankin Darfur a ƙarshen makon da ya gabata, ɗauke da tallafin abinci mai gina jiki ga mutane kimanin miliyan 4 a arewaci da yammaci da kuma tsakiyar Darfur. Ta ce an bayar da izinin aikin da aka daɗe ana jinkiri bayan tattaunawa mai tsawo da aka yi ta sake buɗe hanyoyin ayar motocin, bayan da sojojin Sudan suka soke izinin gudanar da hanyoyin shigar da jin ƙai daga Chad a watan Fabrairu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu lura da al'amuran yau da kullum na nuna damuwa cewa za a iya amfani da kayan agaji ta hanyar da bata dace ba ƙarƙashin sabon shirin agajin jin ƙai na ƙasar Thailand ga ƙasar Myanmar. Da yaƙi da daidaito saboda rawar da ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Myanmar ke takawa, wacce ta bambanta da ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce faɗan da aka yi tun bayan juyin mulkin watan Fabrairun shekarar 2021 ya raba kimanin mutane miliyan 2.4 da mahallansu, kuma kashi 1/4 na fuskantar barazanar ƙarancin abinci a ƙasar mai mutane miliyan 54. Ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mutane miliyan 18.6 na buƙatar agaji. Ana zargin sojojin Myanmar da aikata laifukan yaƙi na ganganci da laifukan cin zarafin bil'adama a yakin da suke yi, kuma masu bincike sun kiyasta cewa sun kashe dubban fararen hula. Ƙungiyar ƙasashe goma na ƙasashen kudu maso gabashin Asiya sun amince da ƙudurin Thailand na samar da hanyar jinƙai don isar da kayan agaji zuwa Myanmar ta Thailand a watan Janairu da ayarin motoci trailer goma na farko. Dauke da fakitin agaji 4,000 na abinci da ruwa suka tsallaka zuwa Myanmar a ranar 25 ga watan Maris. Daga ƙarshe jami'an Ukraine suna ƙulla alaƙa da ƙasar India suna neman moriyar tattalin arziki tare da fatan kawar da babbar ƙasar da ke yankin Asiya daga alaƙata ta ƙud da ƙud da abokan gaba na Rasha. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ziyarci India a ranakun 28 da 29 ga watan Maris. Ziyarar farko da wani babban jami'in diflomasiyyar Ukraine ya kai a ƙasar cikin shekaru 7. Kwanaki kafin haka, shugabannin ƙasashen biyu sun yi magana ta wayar tarho.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA. Da shigowa zauren VOA. Yau, shirin yana ƙasar Kamaru, inda wakiliyar muryar Amurka, Maimunatu Sado, ta haɗa manyan baƙi inda za su tattauna kan wani muhimmin abu da ya shafi zamantakewan aure. Barin haɗa ku da Maimunatu.
Masu sauraron mu, barkamu da warhaka. Fatan kowannen ku na cikin ƙoshin lafiya. A yau dai za mu gabatar da shirin tare da manyan baƙi waɗanda na gayyata da kuma insha Allah Rabbi za su gabatar da kansu nan da ɗan lokaci. Kuma wannan shiri ya kunshi wato batun da za mu tattauna a kai ya shafi cin zamantakewar aure ne a hukumance, wato muhimmancin yin takardan aure a hukumance. Wannan batun da za mu yi kokari mu tattauna da nan baki masu daraja wanda za su gabatar da kansu.
Alhaji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam.
Alhaji zai iya gabatar da kansa?
Eh, ni ne Idrisu Garba, dan marigayi Garba Audu, wanda aka fi shi da aga. To matsayi na yana da matsayi da yawa. Ina nan ofisi da tasibin, ma'ana ofisi da tasibin mai ɗaura takardar aure da yin takardar adenaissance da yin takardar mutuwa. To wannan mushi bamu cika yi ba.
Ba
cika yi ba nan.
To mu dai a yanzu a gaskiya inda za mu taɓo ka ta ɓangaren wato ainihin aikinka da kake a matsayinka na wato mai ɗaurin aure a hukumance, wanda mun san cewa da dama Hausa Fulani da wasu ma ƙabilun daban a nan suke zuwa suke ɗaurin aure. Amma mun ga kamar cewa Hausa Fulani a yanzu haka kamar akwai muna nan a baya da gaske game da wato wannan ɗaurin auren a hukumance, wanda muke buƙatar wato a wayar musu da kai. To dai da farko tambayar da zan yi akan me ake buƙata wajen wato yin wannan takardar auren, me za a harhaɗa wajen zuwa a kawo muku cewa a yanzu haka muna so mu yi wannan wato ɗaurin auren a hukumance.
Na gode da kyau uwa da yi ka zai ka tambaye ni asus a maganan takardar da za a haɗa na ɗaurin aure. Abin da yake nan da dura suka ce prelab a somi sai an fara sinan cewa ana nan da mata mace kuma farkon kenan. A fara shina ana da mace kuma wanda aka dace da yawa ba sa wannan ba sa duba sannan su zai auren ita civil. To ita civil takardar ita civil abinda ake bukata photocopying card d'identité na namiji da na mata, sannan sai a buƙaci kuma shaidu wanda suka shaida cewa wannan ba su taba wani aure ba daban saboda haka wannan shedu din sai mu saka su a cikin
wannan jerin abin
da ake bukata idan wannan dosa din ya takardun ya haɗu akwai hoto hoto ka na ma'aurata guda bakwai da ake kai a haɗe to dosin da ake haɗa kuɗi kuma maganan kuɗi ba za a yi ƙa'ida a ce da ka goma ba da ka ashirin ba duk abin da ya sauka a kowanda suke zuwa nan su ce baba ni na zo ban da komai sai a ɗaura masa wuri saboda ita civil ba yi shi domin mutum ya arziki ba an yi shi domin taimako mutane ne saboda taimako mutane muke nan a ita civil ba domin arzita kanmu ba ne to shi sa idan mutum ya zo ba ya da kuɗi ma sai mu masa idan mutum ya zo nuna gada yana ɗan kuɗi sai mu ce ka ba mu kaɗan mu
to yaya kuma ga batun maganar zancen ana buƙatar a je a yi gwajin jini da sauransu wannan ma ana buƙatar cikin wannan takardar auren
mu buƙatar da muke tambaya a takardun da muke tambaya kardante takardun sarki kenan ko na namiji da na mace
sai kuma na shaidu
da certificate da saliba
wanda yake nuna cewa ainihin ka kai ko bazawari ne ko kuma kai wanda baka taba aure ba
ne to wannan idan ka ara mana mu shikenan ya dana da mu sai
to aina ake samun wannan takardar na saliba wato wanda yake nuni da cewa wannan mutum bai taba aure ba ko kuma bazawari ne ko kuma dai gashi na gauro ne
wannan takarda a wuri na ma za a yi samu to amma idan mutum je auren ita civil a wuri na ne ba zan yi masa takardar certificate da saliba ba domin ba zan zama juge parti ba cewa yi maka takardar saliba sannan yi maka sai in tura ka wajen colleague na ya je yi maka takardar certificate da saliba to amma idan ba wuri na ba ne za a yi aure sai in maka zan maka
Hajiya Balki tsohuwar ma'aikaciya a asusun ba da tallafi ga ma'aikata a nan ƙasar Kamaru wace ta ma wato akwai tambaya mai muhimmanci wanda ita ma za ta ba da tata gudunmawar.
Me ce Hajiya Balki su? Yar aikin CNPS, wato tsohon yar aikin CNPS, Kes National da Tebwari Sosiya.
A asusun ba da tallafi wato ga al'ummar ƙasar Kamaru.
Wato ma'aikata.
Ma'aikata wanda ya shafi ma'aikata.
Ana ba wa ma'aikata tallafi.
Madalla. To dai ya danganci abubuwan da dai da za mu tattauna a kai. Saboda tun da yake abin ya shafi kamar ɗan aiki ne da sauransu. To yawa da iyalansa. To a halin yanzu dai. Wato ainihi kamar yadda na fara fada abu ne wanda ya danganci wato zamantakewar aure kuma mun san cewa a nan kasar Kamaru akwai takardar auren da ake a hukumance wanda muke gani kamar al'ummar wato Hausawa Fulani ba sa ganin wannan muhimmancin takardar to ni tambayar da zan yi miki cikin wannan muhimmancin wannan takardar misali a cikin wato ainihin CNPS wannan ma'aikatan taku.
Wato kafin a ce an zo CNPS takardar ɗin tukuna amfani shi ne shine shaida to shaida ne wanda an yi shi a gaban hukuma an sa hannu to hannun nan da aka saka to shine mai nuna cewa lallai rana kaza iya wance da wance su zo da shaidu kowa da shaidu shi duk yana rubuce ciki wance da wane su zo gaban mu da shaidu su da baki daya sun ce a ɗaura musu aure duk wannan yana rubuce ciki za a ce wance ga sunan uwa da uba shi ma mijin sunan uwa da uba shaidun da suka halarci wurin suka su ma su yi saya takardar su ma sunayensu na cike a ciki. To ba shaidan da ya fi haka domin ba za ka iya ka dinga yawo kana cewa da baki.
An ɗaura aure.
Ai wannan miji na ne, she wanda suka sanka.
Misali kamar
da ba san
saka ba eh.
Yawwa dole sai ka nuna
takardar
asan gaskiya kake ba.
To misali kamar mun san cewa mafi akasari a nan auren da muke an je masallaci ne an ɗaura aure. Ba tare da wato an damu wasu lokutan da wannan takardan ba. Shin wato ainihi wannan auren a idon gwamnati bai ɗauru ba?
Wato a idon gwamnati. Ko kun san kun yi aure. Amma a idon gwamnati ba ku yi ba. Don ba ku a cikin kundi. Ba san kun yi ba.
Da waɗannan bayanai na Malama Balkesu, wacce ta taɓa zama ma'aikaciya a ofishin tallafawa ma'aikata na ƙasar Kamaru, za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu ci gaba. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da Maimunatu Sado, wacce ta haɗa shirin daga ƙasar Kamaru, sai Fiona Wamayi Nandulu, da ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Madalla masu sauraro kada dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba dauke da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraronmu da daman gaske kan azumi, musamman ma zakatul fitr, menene ma'anarta, ina makomar wanda ya azumi amma bai yi zakatul fitr ba, a wani lokaci ake bayar da wannan zakkar, waye kamata a bashi, sannan sai batun zuwa sallar Idi. To idan dimbin masu sauraron mu na tare da mu, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyinku, inda zai fara da ƙara bayani kan fa'idar daren Lailatul Qadri, sannan ya shiga babin tambayoyi kan zakatul fitr da kuma abubuwa masu muhimmanci ranar sallar Idi. Ga Sheikh,
wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake nema Allah ya daukaka maka ya baka lada, in ka dace da daren Lailatul Qadri to khairum min alf shahr, yafi ainihin watanni dubu. Wata dubu akalla ya kai shekara 83 da wasu kwanaki, at least ko kuma a takaice a ce dai shekara 84. To me kake zato? Wanda Allah ya kaddara tun daga balagarsa, wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa, ya kai shekara 50 kafin ya koma ga Allah, kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren Lailatul Qadri, kai ko sau 10 ne, kai ko sau 5 ne, kai lissafi 83 kawai ma, ba ma da hudun ba sau 5 nawa zai baka. Kaga kenan, wato mu al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya mana baiwa, shekarunmu ba sa da tsayi amma ayyukanmu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu. Yau idan ka hada shekara 80 ko 83 akalla sau 10 suna da yawa, to kuma kai duka shekarun da kai a duniya ba su wuce shekaru ainihin wato 70 ko 80 din ba, to sai gashi aka ƙara baka ladan wanda ya shekara 80 sau 5 ko sau 10 ko fiye da haka yana ibada. Kaga wannan ba karamar baiwa bace, ba karamar garabasa bace, kuma ba a ko ina ake samun ta ba sai a cikin goman karshe na wannan wata na Ramadan, watan azumi, wanda kuma Allah ya ƙara tabbatar da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin, hakika mun saukar da shi alqur'ani ainihin wato a cikin dare mai yawan albarkoki, shine daren Lailatul Qadri. Lallai mun kasance masu saukarwa, domin a ranan ne ko a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari, wato ma'ana ake budget wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi, da haka muna addu'a Allah ka datar da mu ka samu dace.
Wato ita wannan zakatul fitr da kai, wato zakatul fitr,
ko kuma zakkan kono sunna ce mu'akkada, wato ma'ana sunna ce mai karfi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wacce kuma Annabi ya farlanta ta, ya dora ma duk wanda yayi azumi yake da dama a matsayin wajibi, ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi. Dukkan musulmi, namiji ko mace, sannan yaro ko babba, sannan bawa ko kuma da, duka an farlanta mana fitar da wannan zakka, wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goman karshe na Ramadan, wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata. Sannan kuma ita wannan zakka ta fidda kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba, ana fitar da ita ne da abinci, abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suka fi amfani da shi. Alal misali, ana fitar da ita da alkama, ana fitarwa da shinkafa, ana fitarwa da gero, ana fitarwa da dawa, ana fitarwa da dabino, ana fitarwa da zabibi, ana fitarwa da sha'ir, da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shi ne ko wanda shi ne mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki. Sadakan fiddakai in so shi ne samu bisa rinjayen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata, to an so a fitar da ita ne kamar yadda su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah. In ma bai samu a haka din ba, to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi idi shi ne lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita. Domin hikimar ita ce, idan ka ɗauki ɗanyen abinci, misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankinku wanda sai an dafa kafin a ci, to kaga akwai buƙatar a sarrafa wannan abin. Tana yiwuwa kuma shi wanda za a bashi ɗin nan bai ma da kuɗin da zai niƙa ko kuma kuɗin da zai cefa ne don cin abincin sallah ɗin. Wadda hikimar ita ce kowa ya sa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah, ya zamo yana walwala, marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi, sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna don sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi. Amma in aka ce an ba su bayan sallah, to kaga wace murnar za su yi. Sannan a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimakekeniya, na haƙuri, na sada zumunci, na ainihin wato komawa zuwa ga Allah. Saboda haka wannan a takaice, kamar yadda masu tambaya suka yi tambaya, wannan shine bayani akan wannan. Sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din, akwai sa'i da kuma mudun nabi da kuma ausiki, wadda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu, in babu ma'auni din babu saki abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sai din ko kuma mudun nabi, to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba, matsakaici, mai matsakaiciyar halitta, sai a auna tafukansa guda biyu ya hada. Misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda daya, guda biyu, guda uku, guda hudu, to sai a ba kowane mutum guda. Sannan kuma babban mudun nan, wato mudun nabi, to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shi ne na mutum daya. Misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa, yana da matansa hudu, misali zai cire wa kansa da farko, bayan ya cire wa kansa zai cire wa iyalansa, na nufi matansa, in yana da ƴaƴa, cikin ƴaƴan nan ko da yau aka haifi yarinya ko yaro, to shi ma za a fitar masa, ita ma za a fitar mata, wato ma'ana za a fitar daga gidan wanda yake ciyarwa din. Sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne, matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa, shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din. Sannan wanda yake da hali ya fitar da zakar ga dukiyar, ina nufi abincin Allah ya bashi, gashi kuma yana da damar ya fitar, kuma ya yi azumi kawai saboda kyashi ko bakin ciki ko tsabar rowa yake fitarwa, to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alaman rashin karban aikinsa na ibada, da haka muna fatan Allah ya tsare mu. Sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatul fitr ba, wato zakan fiddakai, to dama kamar da aka yi bayani, ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu rauni ko mabukata. Kenan wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara ya kai azumin, amma Allah bai hore mishi abin da zai fitar ya bada zakan fiddakai da shi ba, to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi, kuma babu inda zai nema ya samu. Don haka yana daga cikin waɗanda za a ba su su ma su yi bukin sallah suna masu farin ciki tare da sauran ƴan uwansu al'ummar musulmi. Sannan wa ya kamata a bayar wa zakar? To duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakar ne kamar yadda muka yi bayani ake bada ta ga mabukata. Na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa, sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana basu, sannan masu rauni ta hanyar tsufa ta yadda basu da mataimaka su ma duka ana basu. Sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take, to har yanzu dai ba za a ce za a daina fidda zakkan ba, don haka za a nemi waɗanda suka fi bukata, ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita, to waɗanda suke ƙasa da su, wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa kwana guda ko kuma kwanaki kidayayyu ba. To su a irin wannan yanki ko irin wannan ƙasa, to su suka fi cancanta a basu wannan zakata fidda kai, wato zakatul fitr. Game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin buɗe baki da ake yi da alkama a ranar sallah ƙarama, to babu shakka yawanci bisa al'ada zaka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan Idi a ranar ƙaramar sallah, wato Eidul Fitr, zaka iske yawanci mun taso sai ka ga bisa al'ada ana raba alkama akalla kwaya bakwai ko kuma dai ƙasa da haka, kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba, haɗiya za a yi. To wannan gaskiya al'ada ce, ba wani abu ne wanda yake da nassi, wanda yake sarihi, wanda yake ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba. Amma dai abin da ya zo cikin nassi tabbatacce shine ranar da aka ce rana ce ta sallah, wato ma'ana safiyar sallan Idi na azumi, shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr, Idul Fitr. To akan bukaci a ci abinci ne a koshi ta yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba. Da safe tun kafin a je Idi din za a ainihin ci abinci sannan a je masallacin Idi. Saboda haka abin da ake yi kenan. Sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai, a'a, duk abin da aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din za a yi wanka, wanka ta ainihin wato ibada, wankan tsarki kamar yadda ake wankan janaba, duk sufofin su ɗaya ne, sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai ƙarfi. Mutum zai yi ya sa tufafin su sababbi in Allah ya hore masa, idan kuma bai da su to ya sa abin da ya sawwaka ya shafa turare, sannan an so ya ainihin wato riki wata 'yar sanda ko kuma wani abu ne a hannunsa in ta samu, yana ɗan dogarawa da shi yana tafiya da shi. Sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi, to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa. Sannan kuma in ya isa masallacin, to tunda ita sallar kanta nafila ce, to ba a yin wata nafila kafin ta, wato ma'ana mutum kafin zuwan liman ya ce bai yi tahiyatul masjid a ranar Idi ba a yi, sai dai kawai ya zo ya zauna kafin ya tafi din, kuma yana kan hanya yana ƴan kabarbarinsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd, har ya isa masallaci ya zauna. Sannan da liman ya zo ba a tada ikama, sai dai a miƙe kawai a yi kabbaran harama, sannan a yi kabbarorin da suke biye ma wannan liman, ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu, sannan bayan ya yi da sallar ya yi sallame, to sannan kuma ya ainihin gabatar da huduba wa al'umma, musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi, da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi. Muna fata Allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata, ya kuma karbi dukkan ibadunmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sai kuma wanda ya bada umarni Hailu Haile, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu a yi bukukuwan sallah lafiya.
To masu sauraro, baki daya da haka ne muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Amma kafin nan, a madadin Sarfi da Hashin da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu, hawo shirin ki muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safon ku.